وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وقت عشرين ده حدود قوة القادة شكرا تدبو دير دري حدود سلاتين ده بير hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 19 ga watan 9 shekara ta 2014 alisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'ilul Muhammadiyya ina jin yau muna darasi na 20 ne idan ban darasi na 13 okay darasi na 13 idan ban manta ba wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gadan kai Kano muna magana akan sifar khuffin annabi sallallahu alaihi wa sallam tunda da mun shi litafin ina magana ne akan duk abubuwan da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sifar khuff ta kalmi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake sawa wanda wannan takalmi mun yi bayani akan hukuncin sa akan iya yin sallah da shi to ya yake qala haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana yahya bin zakariya ibn abi zaida an al-hasan bin ayyash an abi ishaq an ash-shabi qala qala al-mughira ibn shu'bah ahada dihyatu li nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma wa qala isra'ilu an jabirin an amirin وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكا هما أم لا قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان وانا حديث المغيرة ابن شعبة daya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manya shine ya ruwaito daga annabi din cewa ko yana bada labari cewa akwai wani mutum da ake ce da shi dihiyatul kalbi din nan wani sahabi ne mai kyakkyawar halitta shi kuma haka Allah yi shi idan malaika jibril yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da sifa ta dan adam to yana daukan kamar dihiyatul kalbi ne yazo da shi bala in an tambaye ka cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne malaika jibril yake rikidewa ta hanyar da ta taka masa yake rikidewa ta taka masa yazo ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dihiyatul kalbi shi kuma wannan falala shi kuma wannan matsayi Allah ya masa idan jibril ya zo da sifar dan adam ba za ka taba ganewa cewa malaika bane ba za ka dauka wannan dihiya din ne to shi wannan mutumi shine yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wadannan takalmi na khuffi guda biyu khuffaini falabisahuma kuma annabi ya sa su hadisi sahihi isra'ilu daga yarwaito daga Jabir yake cewa shi ma daga Amir ba ma wato khufi kade ya bashi ba yace wa jubbatan hadda jubba irin alkabba din nan ko abaya ya ba annabi takalman nan khufi guda biyu ya kuma bashi wannan abaya din guda biyu falabisahuma hatta takharraqa annabi ya sa su khufi din guda biyu har sai da suka tsatsage suka tsufa ma'ana annabi yayi amfani da su sosai har sai da suka tsufa suka faffashe ma kaji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa abu ya tsufa har sai da ya ainihin wato ya tsatsage kuma wannan khufi da fata ake yin sa sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yadri bi sani ba azakkan huma amla shin fatar dabbar da aka yanka ne ko kuma dabbar ma ba a yanka ta ba, fatan mushe ne ko ba fatan mushe bane, shin dabbar ma ana cinta ko ba a ci, annabi bai sani ba, kawai dai an bashi rufi ya saka. Abu Isa yake cewa akwai mutum da aka ce Abu Ishaq a cikin isnadin shi ne Abu Ishaq al-Shaybani. Abu Ishaq al-Shaybani sunansa Sulaiman, wannan ga ɗaliban hadisi kenan masu sanin rijal. Bukhari a Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, kuma hadisi ne hasan. A nan gurin abinda hadisin ya zo mana ko yake karantar da mu shine, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kaunar da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne masa kyauta, kuma idan an yi wa manzo Allah din kyauta sallallahu alaihi wasallama yana karban wannan kyauta saboda tawadu'u irin nasa. Ba manzo Allah ba mutum ne da wai cewa an bashi abu yafi karfin i karba ba, ko yace ni ina matsayin Muhammadu manzo Allah kai ka isa ka zo ka kamu, ni da zan iya daga hannu in ce Allah ibani, ni da duk duniya na fi kowa. Abinda nake so ku lura da shi, duk duniya ba wanda ya kai shi, duk duniya, amma ana daukan kyautar abu a bashi kuma i karba kuma i godiya. Wannan me yake nuna? Tawadu'u, kankan da kai, rashin nuna isa da fadin rai. Kuma haka rayuwa take, danka zai iya baka wani abu ko danka ya sayo data yace baba gashi karba ka ce nagode, yi amfani da ita. Wani mutum da bai kai ya kawo ba zai iya daukan wani abu ibaka, wataƙila darajar ka tafi karfin wannan abun, karbi ka ce ka amma naji dadi, nagode. Wannan ba za ka fahimci wannan ba sai la Allah kana alaka da mutanen kauye, kaga mutumin kauye shi fa yake da bukatar ka taimaka masa ka agaza masa, yana cikin wani yanayi, amma zai zo wajen ka sai ya sayo barkono, duka barkonan nan bai wuce 200 ko 250 ba, barkono sai ya kullo barkono a leda, in kun gaisa sai ya ce da Allah ga wannan ko za a dan daka a abawa mata simiya da shi, a lokacin akwai 200,000 aljihunka, wani kuma ya zama kyautan barkonan 200. Idan mutum ya takabbar ko zai nuna girman kai ko isa ko na makamanci wannan bai zai karba ba. Haka suke, ko mutum kaga ya kawo maka kaje kauye sai mutum ya kawo maka tattasai, dan tattasan da idan kaje cafa ne duka bai wuce ka ba da 300 ko 200 za a baka shi, amma sai ya kawo maka karbi. Wani ya kawo maka wake, sai ga mutum ya kullo dan wake a leda ba bai wuce kwano ɗaya ba sai ya ce ga wannan karbi. Ko sarakuna, manyan sarakuna talakawan suna zuwa su yi musu kyauta su karba, kuma wannan kyautar da za ta zo daga hannun talaka marashin ana daukanta da kima da daraja. A ga mutum zai je gidan sarki sai ya samu kaji kwaya uku sai ya tafi da su, bayan ya yi gaisuwa sai ya ce ranka daɗe ga wannan ashamiya ya bayar. Kuma sarki ko shanun garin ma ya ce a yanka masa a kawo, za a kawo saboda yana dama, amma sai ya karba. So jama'a, muna karanta irin wannan ne dan mu koyi darasi. Na'am, mu koyi darasi, mu sa shi a cikin mu'amalolinmu na yau da gobe. Ko me mutum ya baka dauki ka karba. Yanzu zaka iya zuwa masallaci kana sahu miliyoniya ne kai, wani yazo yana neman lada yana bi sahu yana raba mutane dibino kwaya daidai, shi ya sayo dibino nan na naira 20 ko na naira 50 yana neman lada ne, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shayar da mai azumi yana da lada irin na mai azumi, sai dauka ya barka kai girman kai kace ya zaka ban dibino daya, karkai haka karbi. Wani zai zo sayo lemo sai zo ya yanka, ba zai iya baka guda ba sai ya yanka gida biyu ce bismillah mala karbi, Allah ya sa albarka. So jama'a, mu dauke shi a matsayin misali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi kyauta kuma yana amfani da kyautar, akwai wanda an ba su amfani da shi yana karba ya je jefar da shi, to amma shi Annabi ba haka yake ba. Yanzu kaga da aka bashi wannan khuffain din ya karba ya ta sa su aka ga ya sa har sai da suka yayyage, shine hatta ta karraka suka yayyage yayi ta amfani da su. Amma a dabi'ar mutanen mu zaka dauki riga ka ba wa mutum sai ga ba zai sa ta ba, ya fi karfin isa ta sai je ba wani shi ma sai koma ya je yana zagi yana ta kawai ya rena mutane hankali, ni zaka ba riga? Ba a yin haka. Ai duk wanda ya dauki wani abu ya baka ko agogo ko takalmi ko asuwaki ya baka yana son ka ne, ai kauna ce take sa ka dauki abu ka ba mutum, kuma duk wanda ya baka wani abu zai so ya ga kai amfani da shi sai iji dadi, amma ya dauki abu ya baka sai ya ganshi a wuyan wani, me yake nunawa? Kafi karfin abun baka so gobe zai sake baka ba. Haka ake a siyasance ta rayuwa yau da gobe, mu kula da wannan dan zai yi mana amfani a cikin rayuwar mu. Allah ya taimake mu. To wannan yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa kyauta, kuma sahabbai suna son annabi, suna kaunar shi, ai soyayya ta sa suka dauke ta suka bashi, kamar yadda ake cewa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, tahadu tahabu tahadu tahabu, me tahadu tahabu? Ku bayar da kyauta, idan kuna yin kyauta sai ku samu soyayya a tsakaninku. Idan ba a fahimce ni ba, ma'ana in mutum yana so ya gina wata kauna a tsakaninsa da jama'ar da yake rayuwa da su, rinka yi musu kyauta. Duk wanda yake bawa wani wani abu, wallahi sai ya soka. In dai kana daukan wani abu ka bawa wani, to wallahi dole sai ya saka cikin masoya, dan ya san makiyinsa ba zai zo ya dauki abu ya rinka bashi ba. Yasa waɗanda suka san yanayi na rayuwa, ko mutum ne kaga yana maka haka haka gashi 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 nan, watakila yana kiyayya da kai, watakila yana gaba da kai, watakila baya son ka, nemi wani abu na duniya ka bashi, bayan an dan dauki lokaci da ta dauka ka bashi, bayan ya manta da ta zuwa kai masa wani abu ka kashe wannan gabar urmus, wannan ya tashi daga layin abokanan gaba ya zama cikin layin auliya'u masoya. Ala babi min babi tahadu tahabu, saboda babin da annabi ya ce ku rinka ba da kyauta sai ku samu soyayya a tsakaninku. So wannan kenan. Kuma abu nabi yana nuna mana al-asru fil ashiya'il mashhula at-tahara, asali a cikin al'amuran da ba a san su ba tsarki. Yanzu misali wannan fata da aka yi aka yi huffin nan da shi aka ba annabi, zai iya yiwa dabbar da aka ji aka yi amfani da fatar aka yi wannan huffin ba a yanka ta ba, watakila na mushe. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi wannan hufin bai bincika ya ce wannan dabba an yanka ta kuwa, kai wannan naman a wannan fatan na wace dabba ce, na kare ne ko na alade ne ko na kura ne ko na cinkiya ne ko na shanu? Ana bashi hufi kawai, tunda dai hufi ne an riga an je mai an gyara ya ci gaba da sawa. To ya za mu dora shi a rayuwar mu da gobe? Wani ne ya dauko riga ya baka ba ruwanka da ce a yanzu haka wannan rigar akwai najisa a ciki, a yanzu haka wannan rigar ma wataƙila akwai digon fitsari a ciki, a wataƙila wannan rigar akwai mani a ciki, a wataƙila kai ni sai na wanke. A'a, al-aslu fil ashiya'il majhula at-tahara, asali a cikin al'amura da ba a san su ba, ba a san yaya suke ba, to a dauke su a matsayin tsarki. Yanzu misalin mutum yana tafiya a hanya a daji, mota ta tsaya masa, zai yi sallah bai da ruwa a mota, sai je tarar da wani ruwa a kwance a wani wuri, ya duba ya gani sufofin da ake yin amfani da ruwa, wannan ruwa yana da shi na musulunci, to a zai iya yawa watakila kuma wata dabba ta zo ta yi fitsari a cikin ruwan, kai zai iya yawa ma wani mutum ya zo wuce ya tsula fitsari a wajen, kai zai iya yawa ma ruwan daji ne ya ɗebo najasa ba haya ya zo ya taru a wajen, zai iya yawa ko? To a shari'a ba a ce sai ka bincika wannan ruwan mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba, watakila akwai fitsari a ciki, watakila akwai kaza, watakila shari'a bata baka damar kai wannan ba. Me aka baka dama? Kurin kai amfani da shi, kai dai ka ga ruwa ko da yake amfani da shi, amma ka ce wannan ruwa mai najisa ne, so wannan baka da hujja baka da dalili akai. Allah ya gane da mu. Bayan wannan yana nuna mana tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda matsayinsa da girmansa, duk girmansa da matsayinsa, amma yana sa abu ya gaje, wanda ni da kai yanzu in mutum ya kuskure ya sa ɗan riga, rigarsa ta yage, sai an biyo ka an ce rigarka fa ta yage, mana ya za ka rinka sa yagaggiyar riga? Mutane suna ganin ci baya ne, ko kuma in ka yi rigarka ta yage ka mata faci sai a rena ka, sai a ɗauka kai kana cikin talauci ne, kai mabukaci ne. Kuma ina ganin saboda yanayi na rayuwa da karanta na soshi ne yau da gobe, yana da kyau mutum ya rinka lajabtar da kansa da tarbiyyantar da kansa, kai kanka ka rinka nuna wa kanka kai ɗin ba wani bane, a cikin kayanka ka samu wata riga ya gaggiya da kai mata ɗinki ka rinka sa ta, kuma ka fita da ita ka je kasuwa da ita, a riga ka ta yi kace eh za a gyara ka nuna wa ranka cewa kai din nan ba wani bane ko kai mata dinki kai mata faci wani yace a faci ne a riga kace eh kware ina sane dan me dan in ka hadu da mai yagaggen riga ka dauka shi ma dan uwanka ne ko wanda yake da riga mai faci shi ma Allah yana son sa ba wai ba ya san shi bane amma mutum kullun wai 100% wai 100% kullun ko mi 100% ko mi a cike tamtam a mun sha fada muna maimaitawa daidai da sutura da mutum yake sawa yana da kyau ya a rayuwarka zama kana da wani fikihu yau in ka sa mai tsada gobe mai tsada wata ran samu local yadi plan yadi da kowane talaka yana iya sawa din ka kai ma ka daura shi a wuyanka me amfanin wannan saboda canjin rayuwa idan ka saba kullun kana saka mai tsada ranar da ka zo kana daura mai arha daga makotanka za su fara cewa wani fa yana cikin wani yanayi mara dadi wallahi da kullun shadda sama da kasa yake sare ya ji duka ma tsada amma yanzu ji ka gari gasa yadi ne toyobu mai arha yake sa wallahi shikenan zai ana zagin ka cewa ka shiga talauci to amma daman din an san kana da su wata ran ka sa ta 20,000 wata ran kuma ka zo ka sa ta 1,500 menene a ciki ba komai wallahi wallahi ba komai wata ran ka sa takalmi 25,000 wata ran kuma ka zuro slippers ka tago to me ba komai rayuwa ce ka kori girman kai kai fada da girman kai kuma ka nuna duniya kai fa duk yanda rayuwa ta kama zaka iya yi kamar abinci ne yau kullun ana cin mai dadi mai dadi mai dadi mai dadi good 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 ko wata ran ka sa a tuka tuwon dawa a gidanka don Allah dawa sosai a tuka ta a samu miyar kuka lafiyayya a hada da ita kowane yaro ya zo bude ya ga wannan bakin tuwon da bakar miyar ya aka yace shine abincin gida ka zauna kai ma ka nada su ma su nada kullun biredi da shayi da madara da wainar kwai da soyayyen dankali kullun akan rayuwa ba ta tafi haka akwai ranar da za a wayi gari wallahi babu halin wannan tuka tuwo a yi dumame dumame double fire a ci a sha a yi asuwaki a fita aiki kwarai da gaske kullum koko mai wannan shayi mai kauri nemo ranka a jiye buhun gero a rinka dama koko kowa ya sha har yaron da ya tashi ake bashi wani sarrafa ake bashi madara wata ran kudurka masa koko karba zai yi tajriba ma ta nuna wani likita ma yayi bayani a gidan radio Allah ya masa albarka naji dadin bayanin nan yace mutane ne suna zuwa suna ta wani bata lokaci wai wai aje ai wani siru saralak wai wani 3-in-2 wani wane ne wani nan wani menene ana wani kwashe anje an zuba musu wani chemical ana dura yara suna ta kumbura yaro sai a ganshi a tun kamar an fura masa iska yace duk waɗannan abubuwan a likitanci a bincike na abinci mai amfani da tasiri a jikin ɗan adam da zai bashi ya zauna da lafiyarsa tsawon shekaru ba wanda ya kai gero ya ce koko ɗin nan da kake gani ya fi sarlak kokon nan ya fi nan ɗin nan kokon nan ya fi mene ya ce yana kiran iyaye mata a samu koko mai lafiya gero a yi kamu mai kyau a dama a rinka ɗurawa yaran nan ya ce yaran ku za su tashi da karsaci yaran ka za su tashi da lafiyar jiki yaran ka zai tashi da ƙarfi in ya rike abu sai an yi da gaske kafin a kwaci amma wannan kuna dura masa na sarlak din kumburin sarlak din bai da bambanci da kazar gidan gona in ta ci ta koshi sai ta kasa tashi dole sai ka yanka ta kuma ga bane gajin gidan gona ba allura ake musu ana ba su abinci kwana suke suna ci amma in girman ta ya kai in satuttuka ne za ta kai akwai lokacin da tsayuwa ma ba ta iya yi saboda ta koshi to haka dan adam ma yake amma ka hada ta da kazar da take yawo a anguwa a kwararo ga ta fikil da ita naman ta zaki ga lafiya wancan ko yanda kaga kazan nan a kumbure insha Allah in kana cewa wannan kazar kai ma haka zaka tashi ami a kumbure zama da kyar tashi da kyar an yi wa kaza allura kuma ta yi penetrating ta shiga kanka kuma allura ita ma tana maka tasiri sun kumbura kaza kai ma ka ci naman kaza ka kumbura ko fahimci wannan da kyau wallahi likitoci ne suke faɗin wannan almuhimmi ya koyan uwana rayuwa tana da buƙatar mu rinka saisaitawa kada mutum ya daɗe gina lamarin rayuwarsa akan wai shi kullum mai daɗi a'a ba haka bane Allah ya mana mai kyau babu ma ja fi na ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baban dake magana akan takalmin annabi qala haddathana muhammad bin bashar qala haddathana abu daud at-tayalisi qala haddathana hammam an qatadata قال قلت لأنس بن مالك كيف كان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان رواه البخاري وابو داود والترمذي wannan babin yana magana ne akan takalmin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kana so ka tambaya yaya kalar takalmin manzo Allah ciki Anas dan Malik mun karanta tarjumar sa ya ruwaito mana cewa kana na'alu rasulillah sallallahu alaihi wasallam takalman annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna da qibala ne igiyoyi guda biyu kamar dai irin namu takalman slippers din ba muna da igiya biyu bane ba guda ɗaya ta taso ɗaya a kwance anan ɗaya a kwance anan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da asali hatta takalman manzo Allah ma yana yi sai dai da roba ne a'a da itace ne a'a da igiya ne a'a an dai sa dai an daure da abun daurewa to haka takalma annabi suke Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisin kenan wannan yana da Tirmidhi kenan wannan yana nuna mana shi manzo Allah duk da matsayin sa na annabi ne baya sa wani takalmi na daban wanda yake ba irin na mutane ba wannan in slippers ne kenan in slippers ne kenan to wannan kenan an tambayi Anas ne dan wato Anas wato wanda yake gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da sifar takalman manzon Allah din sai ya bada labari yace ai ga yadda takalman suke sun yi kama da irin budaddun takalma din nan slippers da ake fara haddathana abu kurayb bin muhammad bin al-ala qala haddathana waqi'un an sufyana an khalid bin al-hazza an abdullah bin al-harith an ibn abbas qala kana li na'li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qibalani masniyun shirakahuma shi ma wannan yake bada labari cewa takalman annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna da ainihin wato igiya guda biyu masniyun din nan kwaya biyu daga musanna ne guda biyu abun daurewa guda biyu ashirak masniyun shirakahuma igiyar da ake daurewa guda biyu ne wasu kuma suna cewa asyurun na'ali allati takunu ala wajhi ina hancin takalmi hanci ba takalmi yana da hanci ba in igiyoyin guda biyu ba sun zo suna haduwa ba to akwai wadanda kuma za ga guda biyu ne ai ko akwai ɗaya ta wajen babbar yatsa akwai ɗaya ta tsakiya wanda ake zura babbar yatsa to wannan yana nuna cewa daga cikin takalman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake da wannan guda biyu din shi ma dai yana nuna mana annabi yana sa takalma irin na al'umma wanda suke sawa حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخرج الينا انس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وانا حديث شي كما عيسى بن طهمان yake cewa Anas dan Malik ya fitar mana da wata rana ya fito mana da na'alaini jardawaini takalma guda biyu jardawaini waɗanda suke da zane jardawaini masu zane manƙushai ne kenan an yi musu naqash zane ko kuma ka ce jardawaini takalman da ba su da gashi a jikinsu jardawai to wata ran ya fito wannan takalma masu wannan sifa lahu ma qibalani suna da iya guda biyu yace fa haddathani thabitun ba'du an anas thabit ma ya zantar da ni daga baya daga anas cewa ai waɗannan takalma da na fitar muku da shi annahuma kanata na alayyin nabi sallallahu alaihi wasallam ai takalma annabi ne ai takalma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin jama'a Imam al-Bukhari da Imam al-Tirmidhi duk sun ruwaito shi hadisi ne ingantacce tabbatacce kamar yadda an ruwaito wata rana Abdullahi dan Mas'ud dawon shine sahibu na alayhin nabi sallallahu alaihi wasallam yake rike manzo Allah takalma dan ya tabbatar mana annabi takalman sa akwai wannan igiya din Abdullah dan Mas'udi dan ya dauki takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda kar ma wani ya karba ya ce ni ma ba nan rike yana karba sai ya zura su anan a dantsan sa sai ya zura daya anan gurin sai ya zuro daya anan gurin ban sani ko an fahimci ni kamar ka dauki slipper ai in ka zura shi anan zai shiga yi in ka zuro shi sai ya sashi anan sai ya dada zuro shi sai ya sashi anan shi yake rike annabi sallallahu alaihi wasallam takalman sa duk inda za a rike takalmin ka duba ladabi kenan wannan ya nuna takalmi ma ba sa bari ya rike saboda tsaba girmama shi wadannan mutane da suke girmama wannan bawan Allah kuma su ne kuma ake zagin sa ake cewa sai ridda ina kullun in an zo zakai ana ta bayanin falalar sahabbai dinnan irin hidimar da suke manzo Allah duba wannan ya bashi kyauta takalma duba wannan ya yi masa kaza duba Anas tun da muke ta karanta hadisi akan takalma annabi kadai suke tarwo takalmi fa takalmi takalmi kaga wannan yana nuna mana kauna da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kimanta shi haddathana ishaq bin musa al-ansari qala haddathana ma'anun qala haddathana malikun qala haddathana sa'id bin abi sa'id al-maqburi an ubayd bin juraiji annahu qala li ibn umar ra'aytuka talbasu ni'ala as-sibtiyyah قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأنكما حديث دقاء ابن عمر عفوا عبيد ابن جريج يتي وعبد الله بن عمر نيفنا جنك كنا سن يتاكل من سبتية ni'al as-sibtiyya wasu kace an-ni'al as-sibtiyya ana nufin takalman da aka jeme su takalman da aka jeme su aka jeme su aka jeme fatar takalman aka cire fatar afwan aka cire gashin yanzu misali ba muna takalman fata ba ai galiban fata tana da gashi a jikinta so duk fatar da take an jeme ta an cire gashin ana ce da ita as-sibtiyya a larabci as-sibtiyya takalmi wannan fatar da aka jeme aka cire gashin wasu a wata fassarar malamai suna cewa as-sibtiyya sunan wani gari ne takalmar da aka yi su daga garin sibt akwai gari sibt kamar yadda wata riwaya tazo an je makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani mutum wannan mutumin yana da ya saka takalma ya shiga makabarta can annabi yace ya sahibas sibtiyataini ya ma'abucin takalma na sibtiyataini sibtiyataini shine wasu suka ce takalman da aka yi su ganin sibt sibtiyataini takalman da aka jeme su ba su da gashi a jiki alqi sibtiyataika cire takalman ka jefar da su ba a sa takalmi cikin magabarta daga nan malamai suka fitar da hukunci cewa mamata da suke kwanci a kabari wajibi ne a girmama su a mutunta su kamar yadda sunna hadisi yazo cewa girmama mamaci kamar yana raye ake yi ma'ana in zaka girmama mutum kamar yana raye ne duk da cewa yana kwance kada ka ce ai ya riga ya mutu a tattaka shi ai ya riga ya mutu a ji ai kashi a kansa kamar yadda ake samun mutane marasa ladabi marasa tarbiya mutum malam ije makabarta i kashi makabarta ya je ya tsuguna akan kabari ya zuge kashi yanzu imagine a ce baban shi ne a kwance zaka je kai kashi akan babanka to baban wani ne kike kashi akan shi ko kwanan nan wallahi sai da naga wani mutum abun mamaki babba da shi da mutuncin kuma da ranar Allah kurin ya kewa ya je ya samu gindin wani kabari kurin ya je ya tsuguna ya sauke kashi ya fito ya abun nan shi ba abun da dame shi mutanen mutum ko kaga an dauki mushe an jefar da shi a makabarta mu dinnan fa wadannan mutanen da kuke gani ga mu nan wai mu mutu wai bayan mu mutu wai a zo ana wulakanta wai makwancin mu inda ka mutu a jefar da kai a hada ka da mushe mushen doki a makabarta mushan bujimi a makabarta wallahi mushan kari a makabarta wannan al'umma ita ce take diman shara ta je ta zuba a makabarta shara mutum yaje shara pampas ne kashin yara ne wane ne kashin awaki ne datti ne aje a diba kawai musamman waɗanda suke makotaka da makabarta sai a diba kurin a rinka zuwa ana me ana zuba yan wiwi yan wiwi su je suna shan wiwi a makabarta saboda wuri ne akwai safe babu matsala mutane ba sa wiwi wallahi mutum yaje yana shan wiwi a makabarta kai in gaya muku yan uwana a kasan nan an samu mutane an kama mutanen da zuwa suke yi suna zina a cikin makabarta zina ko wanda aka kama shi yaje ya kwantar da mace a tsakanin kaburuka wallahi la ilaha illallah tsakanin kabari da kabari ya kwantar da mace yana barna da ita kuma aka kama su ta daga zanin ta daura shi ma ya daura wannan sa a kasan nan duka to wannan wallahi ina ga muku wannan kadi ya isa ya dora mana sama da bala'in da muke ciki yanzu wallahi mantawa mutane suke sai a ga abubuwa suna ta faruwa an yi kaza an yi kaza sai mu manta laifin da muka yi shi yasa irin waɗannan daidai ƙanana wannan ba a gaya ma manyan abubuwa da ake ba na rashin kirki na rashin mutunci na rashin kimantawa la insaniya babu humanity wallahi tallahi irin suke sawa ake zuwa kurin mutane su zo su yi ta kashe mu san su waye ba mutum ya shigo tsakiyar jama'a ya zo bude musu ta haka kurin kan mai uwa jawabi ta kashe mutane kurin kashi a yanka kashi a yanka a halaka ai komai da komai me ja mana irin waɗannan abubuwa ba mamaki wulakanta mamata da muka yi wannan kadai ina ga ba cikin laifi miliyan da muke wallahi iya ja mana sababi a ce masifa ta zo ta same ka kajin gidanka ba su tsira ba yanzu akwai ƙauyukan da aka yi a wasu jihohi a ƙasar nan wallahi tallahi da masu barmakin suka kai wallahi har kaji in sun samu sai sun yanka su yanka mutum su yanka dabbobi ba wai fa za su ci ba su yanka mutanen garin su yanka dabbobi kaji ma an samu a buge komai kashewa yake a sa wuta a kone kowa ma ya tashi ya ci a kasan nan fa ake wannan karka dauka a wata kasa a nan kasan a wata kila tsakaninka da inda ake bai wuce tafiyar awa 2 da rabi ba awa 3 wallahi so mukan yi wasu abubuwa na rashin ladabi na rashin kyautawa da kanmu kuma ba tare da mun damu ba kaga an mai da makabartan hanya iyayenmu da kakanninmu sun mutu ana tabi ta kansu abi da mota ko masu jakuna su rinka kore jakunan cikin makabarta a anguwanni in mutane suna da jakuna akwai masu jakunan da aka samu a makabarta suke tura jakunan su su je su ta kashi su ta sakuwa su ta taka kan kabari suna fasa wannan tukwanen jakuna wallahi kuma an yi magana su ma suna da kungiyar yan jakuna sun ce an shiga haƙƙin su ma dan me yasa za a hana su mu'amala da wannan makabarta gashi nan dai so yanzu anan me yasa na faɗi wannan abuwa takalmi ne wani annabi ya ganshi yasa takalmin sibt ya ganshi yace kai cire takalman nan ka zubar da su ba a sa takalmi a makabarta saboda me saboda girmama makabarta yanzu ne ma fa al'umman nan ta waye ma fa take kewaye makabarta wallahi da makabarta ba ta da alfarmar da za a sa gajeriyar katangar ma da ake sa mata yanzu ne ma al'umman ta dan fara wayewa ake tunanin bari a sa masu gadi a makabarta waɗannan makabartun da mutane suke zuwa na yi hirar da wani ma'aikaci mai a aikin makabarta yake cewa tab yace ai malam ba abin da ba ma gani anan kaga mutum ya zo da mota mai tsada da daddare ya zo ya shiga makabarta ya cewa ne kabari ya yanke wani abu na jikin mutane mutum ya mutu ba a kyale shi anan ba an ci mutane an gasa su an dafa su an sayar da naman su an ci bayan sun mutu ma kuma matsafa sun ce aje a yanke wani abu kaga mutum ya je ya tona makabarta karfe 3 na dare saboda zai yi tsafi yana neman mulki zai yi tsafi yana neman kudi zai yi tsafi yana neman matsayi sai ya je ya tona kabari ya yanke parts na jikin mutum na gawa kowa ya sani wannan ba wani labari ne tsoho ba sau nawa a kasan nan ana kama mutum ya je zai sace wani abu jikin mutum kabarin ya cinye da shi ya rike da shi gashi nan a fiti a hoto an gani an yi kuma ya fita abin ya gagara me ya jawo mana wannan saboda babu insaniya babu mutuntaka dan adam wai yana da kima ne a wajen mu wai lokacin da muke tare da shi yake da kima to yana da kima muna tare da shi ma in yana da abun duniya sai in yana da kudi sai in yana da mulki sai yana da ilimi in ba dai bane daga ci wannan ba kowa bane zaka keta shi ka wulakanta shi ka tozarta shi haka muke rayuwa to kaga in mutum yazo yana rayuwa irin wannan ai rayuwa ta yi muni Allah kiyaye mu to jama'a me hukuncin shiga makabarta da takalmi malamai sun yi bayani kamar haka makabartar da take babu matsala babu kaya a ciki sannan babu tsananin zafin rana da mutum zai iya cutuwa to bai halatta mutum ya shiga da takalmi ba kana shiga karbu da mutane gaba garin jama'a in mutum 100 zai shiga makabarta mutum 95 watakila duk da takalmin suke shiga ba ruwanka kai ka je makaranta ka je wurin ilimi karka ce ai kowa da takalmin sa yake shiga ni ma bazan shiga a ni bazan zo da abin da daban yake mutane ba su yi ba a'a sunna ka aikata ka bi annabi ne matukar makabarta babu matsala ko kaya ko ciyawa da mutum zai iya cutuwa akwai ciyawa da ba za a cutu ba akwai ciyawa da kuma za a iya cutuwa ko watakila akwai yanayi dai da mutum zai iya cutuwa to ya halatta ya sa takalminsa alal larurati amma ya ji a ransa bai kamata a ce yana taka mamata ba da takalmi amma idan akwai waɗannan matsaloli akwai kaya ko akwai zafin rana ko ran makamancin ko mutum yana da ciwo a kafarsa ya sa takalminsa a larura ya halatta mutum ya sa takalminsa cikin makabarta amma babu larura to bai kamata mutum ya sa takalmi a makabarta ba ko da ba a faɗa ba ma nafsi ma bai faɗa ba ai bai kamata ka rinka zuwa kana tsallaka mutane ba yanzu misali barin ga yamma kona yanzu ba muna zaune anan ba a zaune muke ba a kwance muke ba kawai sai wani ya zo shi da takalminsa kure ya zo yana tsallaka mu na farko dai tsallakawa in ya tsallaka wani sai ya duba gani akai haka saboda mu a wajen mu tsallaka mutum aibu ne ko ba haka bane wasu a wajen su tsallaka mutane tsallaka mutum ba aibu bane a wurin su na faɗi wannan ne ya ban dariya wani abu ne na tuno wata rana mun yi tafiya mun je Masar to muna zaune haka a wani hotel sai na yi miƙa ne haka sai wani ya zo ya same ni yace malam ba a fa miƙa a ƙasar nan ba ku fahimce ni ba ko miƙa ne haka ka san mutum zai yi miƙa miƙe haka ya gaji ya yi miƙa sai wani ya zo ya ce mu malam ba a miƙa a nan ƙasar Masar nan al'adarsu ɗabi'arsu waɗannan Larabawan miƙa kamar zagi ne idan in kai miƙa wani zai iya zuwa zazzage ka ce ashe baka da mutunci ko wani kana kusa da shi kai miƙa ai iya cin mutunci to ya za a yi sai dai ka daure kurum na manta na dan ƙara wani na ƙara wata mai ƙarfi ce malam ba a yi fa sai ku gashi wallahi wani yana hararana ina ɗaga ido kuma sai naga wani yana hararana to na faɗi wannan ne saboda yanzu wasu su a ɗabi'arsu ba laifi ban dan wani ya zo yana tsallaka mutane yana wucewa haka suke ɗabi'arsu duk da a shari'ar musulunci tsallaka mutane sai inda larura ba a da bukata dan annabi ya ga wani mutum yana karatu haka sai ya ga mutum yana tsallaka yace ya wannan yace zauna inda kake ka daina tsallaka mutane ba a so dafa ka fada a shari'a to amma ana samu wasu zaga al'adar su ba wani abin ki bane da sauransu to mu kula da waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske duk abin da shari'a ta ce mana muyi kokarin mu kwatanta yanzu mutum yazo yana tsallaka mu da takalmi ai kaga zamu zarge shi to yanzu ya kamata kuma mamatan mu da muke neman musu rahama mu ne musu addu'a kuma wani yazo ya bi kansa yana tsallaka da takalmi to wallahi habbal ake a makabarta bol in takaice muku zance bol aje a raba bol a makabarta waliyazu billah Allah gyara mana halin mu Allah gyara mana halin mu to shine sai yake cewa ya fassara inni ra'aytu sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sha'run okay wannan wani hadisin ne ko hadisi dai sahihi ne ingantacce bayi da wata matsala حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان ابو هريره ده ميمي تامانا cewa takalma annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wannan wato qibala ne din igiyoyin guda biyu da ake sawa wannan hadisin shi ma ingantacce ne حدثنا عامر بن منيع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا علينا مخصوفتين wannan hadisin kuma na Amr ibn Hurayth ne sahabi ne Amr ibn Hurayth riwayar Imam al-Bukhari yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah wato da takalma makhsufatain wadanda an yi musu dinki an musu faci assalam makhsufa takalman da sun tsinke an musu dinki makhsufatain saboda tsabata wa zuwa annabi takalmin ka yayi ka kaya maka dinki ina so ku lura da wani abu guda yanzu fa saboda wadata ana tukukan talauci 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 amma yanzu da mutun slippers din sa ya dinki in dai slippers ne a cikin mutun 50 dai da wahala kaga mutun 10 sun kai gyaran slippers amma ni da na san lokacin da muna yara in takalmi slippers sun dinke muna da irin mechanizer mai walda takalmi a kasuwa kauye akwai mai walda takalma tsofaffin takalma ake tara ma wallahi yara za su je su mika takalmin su a gyara musu amma yanzu fa takalman yara na sun dinke wata ran nace a tattara su gaba ɗaya muka hada gawayi a gida nazo na sa wuka ina waldewa yara sai zama abin kallo ya zama musu abin mamaki abin sha'awa ni ma in dauko na a walde min saboda wadata kawai da takalmi ya tsinke takalmin naira 100 fa 100 da wani abu yana tsinkewa kawai yaro ya je ya rikima ya tsinka shi kawai a jefar da shi ka jefar da naira 100 dauko shi ka sa wuka akan risho in ta dan yi zafi samu ka hada roba ce kana hadawa da ka dauko wancin ka je wannan ka je ne yukar kurin kamewa zai ka sa kayanka ka zo masallaci ka tafi kasuwa kai harkarka da ita dan me zamu rinka yin at-tabdhir to yanzu la'alla mutun yayin sai aibu ne ko mutun ya dan dauki takalmin sa bai kai ya kawo ba ya kawo shi sai yana ce dala dan gyara mu sai ga mutun yana buya ma wani zai ga yanzu wannan takalmin za a kawo gyara a jefar da shi mana amma fa duk da haka muna nan muna ihu muna kukan talauci wallahi babu abinci babu kaza babu kaza babu kaza amma kaga ga abin da muke yawanci takalma jari bolan nan da ake zuba wallahi wasu idan ka dauke su kai gyara su sakuwa za su so ya kamata mu kula tawadu'u da bin rayuwa a hankali yana ba mutum ya ji dadin rayuwar malam sai rayuwar ta yi maka dadi masha Allah tabarakallah Allah ya mana mai kyau yace naga annabi yana sallah da takalman da suke tsinkakku an musu dinki tsinkakku ne an yi musu dinki Amr bin Hurayth kenan ibnu Usman al-Makhzumi al-Qurashi Abu Sa'id yana cikin sabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin shugabanci a Kufa a lokacin ziyad hadisi yana nuna mana tawadun annabi yana nuna mana wato kwadayin annabi yayi amfani da tsofaffin takalma kuma hadisin yana nuna mana halaccin yin sallah da takalmi tunda an ce yana yin sallah da su jama'a ya halatta fa ayi sallah fa da takalmi ya halatta mutum ya ga dama wata ran a gidansa ya sallar takalminsa ko a wurin da yake da iko da shi yake tsabtace wurin ya sallar takalminsa sunna ce dan wata ranar riwaya ta zo sahihiya ingantacciya annabi yana cikin ya sallah kawai sai aga yayi tako baya ya cire takalman sai sahabbai a hadisi aka ce sai su ma suka yi baya baya suka cire takalman su a shi wannan yana nuna suna yin sallah da me da takalma sai da aka idar da sallah sai manzo Allah ya ce yaya naga kun cire takalman ku ya na kun cire takalman ku sai suka ce yo ra'ainaka alqaita ni alayka na alayka mun ga kun ka cire takalman ka mu ma shi yasa muka cire namu takalman ashe suna yin sallah takalmi sallar jami'i ballantana kuma a gida manzo Allah ya ce a hadisi sahihi yace ku yi sallah da takalman ku ku saba wa majusawa sallu fil ni'ali khalifal majus ku yi sallah da takalmi ku saba majus dan majusawa ba sa yin sallah da takalmi me yasa kaga ba a yin sallah da takalmi saboda yanayin mu ne takalmin mu ko garurukan mu ko yanda muke kullun akwai najasa akwai datti akwai kazanta akwai kasa sannan ga masallati an mai da sunan zamani an musu tile an musu carpet an sa turare an tsaftace inda zamu ce zamu dawo mu yi ta sallah takalma to wurin ma bai zaunu ba ina fata ana fahimta kenan ka san kowane abu akwai yanayin sa yanzu ba laifi a dakin ka kana takalmin ka wataƙila a cikin daki kake amfani da shi kai ta sallah da shi ina fatan kana fahimta kada wani takalmin ka mai kyau daga mota sai gida ka zo zaka yi sallah wata ran a office ɗinka kan bara kai sallah ka da shi to amma masallacin mutane an dauki masu shara suna yin shara mutane an ce ko tsinki aka gani a dauke shi kar a bar shi kawai wani yazo saboda ya karanta hadisi shi zai aikata sunna yazo da mutane takalman shi yazo ya kambara Allahu akbar zai sallah na'am kai sunna mu kuma ka cuce mu ko ba ka bane ba da yin sunna da cutar wani wanne fi wanne wanne ne illar in kai sunna ka cuci wani ko kuma kar kai sunnar kar ka cuci wani kar ka cuci wani dan kar kai sunna matuƙar sunna za ta jawo da ka cutar da wani ban sani ko ana fahimta karatun alqur'ani addini ne ibada ne amma ga wani nan kuna daki tare da shi yana bacci bacci kuma Allah ya bada dama waje annan laila libasa to sai ka zo dan neman ibada da neman lada ka tashi da daddare kana karatun qur'ani kana daga sauti ka tashi shi ka hana shi bacci shi in yaji motsi ba ya iya bacci yanzu kai kana neman lada ba wanda ya isa ma inkari ya ce kai laifi dan ka karanta qur'ani da daddare wannan addini ne ibada ne amma kuma at the same time kuma ka cuce shi ban sani ko ka fahimci ni ka cuce shi kuma babu wata maslaha babu maslaha amma a ciki akwai abin da yake akwai maslaha amma gamammiyar maslaha sai a duba abin da yafi amfani akai amma ba wai mutum yayi abin da sunan addini ne kuma ya zalunci wani ba to wannan shine koda watakila wata ran wani zai sha'awa yazo in angur kun yi ittifaki kun yi masallaci kun yi committee ku za ku rinka yin sallah ta kalma shikenan kowa ya yadda dama wannan masallaci na sallah ne da takalma so ka shigo da takalmin ka duk wanda zai zo da ya shaddar sa mai tsada ya zo ya zauna tabbata yi da ti ba zai yi kowa magana ba ina fata ana fahimta amma masallatan da wannan al'ummar da mutum zai zo ya sallah a masallaci ya ga wani datti shi bai gyara ba sai zai samu liman ya ce malam ya kamata a rinka kula da masallacin nan yanzu kaga wuri kaza fa datti ne a wurin ya kawo gudunmuwarsa kenan shi ba zai iya sa abun kula din ya gyara ba kuma ba zai bada kuɗi ya taimaka a gyara ba to ballantana ka zo saboda sunna kace bari ka da mutane su yi sallah takalmi ai wani ma ce za a yi kurradda amma a babin ilimi akwai shi ba a fahana ba yana da kyau a yi a gidana ina yi a office ina ina yi a in naga dama a wani wuri ina yi a tafiya na zo in tafiya naga dama ina sallah takalmi kai ma za ka iya yi to amma an zo masallaci inda mutane ake tsaftacewa ana waye wuri na jama'a gaba ɗaya yanzu sa takalmi na wataƙila da dauda a ciki zan cutar da wani wannan ba daidai ba ne ban sani ba ko an fahimce ni Allah ya ganar da mu حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه wannan kenan wannan mutaba'a ce da kara wato karfafa wato okay na shiga wani hadisin ne ba shi bane ba wannan wannan hadisi yana nuna mana sallar takalma ko halalle حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أن أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفحهما جميعا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito da Imam Tirmidhi kamar yadda shi Abu Huraira ya ruwaito manzon Allah ya ce kada ɗayan ku ya yadda ya rinka tafiya da takalmi kwaya ɗaya kaga wannan hadisi mai amfani jama'a annabi ya hana yawo da takalmi ɗaya kana tafiya takalmin ka ya tsinke kana takalmi a takalmin ka ya yage guda biyu ne ɗaya yage karka ce to bari na rage wahala in jefa daya in rike daya a hannu a cire su ga baki daya haramun 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 ne yawo da takalmi daya ko yaro ne kaga yana tafiya takalmi daya tsaye da shi ka kwace ka ce rike su gaba daya manzo Allah ya ce ko dai liyunhuma jami'an liyunhuma daga na'alu ne ka sanya su gaba daya aw liyuhfihima jami'an ko ko mutun ya cire su duka a wata riwaya an ce yawo da takalmi ɗaya sifa ne na dujal cikin sifar dujal da takalmi dai ake ganin shi haramun ne kada a sa takalmi guda daya bai da kyau annabi ya hana almashi bina'alin wahida kenan suka ce yanfil waqar yana ma kori natsuwa duk wanda ya gashi takalmi guda daya ana ganin za a gashi a firgice yake kuma zai sa mutane su yi maka izgilanci wa yuaddi ila istihza'in nas mutane za su yi ma izgilanci to a kiyaye wannan haddathana qutayba wannan hadisin sahihi ne ko haddathana qutayba an malik ibn anas an abi zinadi nahwahu haddathana ishaq ibn musa qala haddathana ma'nun qala haddathana malik an abi zubair an jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajul bi shimalihi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya rinka cin abinci da hagun dinsa wannan ita kuma riwayar tana hana cin abinci da hagun ina ɗan boko waɗanda ba su da shari'a ba su aiki da shari'a kawai mutun ga yana cin abinci da cokali da hagun ko ga yana cin abinci da hannu bi gaba daya akwai wanda na gani yanda kaga mai haka yake cin abinci yaci da wannan yaci da wannan ce subhanallah wallahi malam ga shinkafa nan yana ce radi ba ga naman kaza ya gutsuro da hannun hagu ya tuku ya ce subhanallahi alazim ba daidai bane kaga in ka ci da hannu bi ka ci da hagu annabi ya haramta musulmi da hannu ɗaya ne wannan hannun da kake wanke najasa da shi kazanta akramakumullah shine zaka dauka kana cin abinci da shi har biredi da shayi da mutane suke ga ruwan shayi anan ga biredi a gutsuro wannan a jefa anan a dauki shayi a jefa wannan haramun ne taliya fa sai ga mutum yana ci da hannu cokali biyu akwai yanzu hotel ni ne ya je wani hotel an zo an kawo abu ciwo aka kawo cokali biyu nace a wannan cokalin sai ai wasu suna ci da abu wannan sai ka sa wannan irin pork cokalin nan ka diba kamar yan China ka san yan China da tsinke suke cin taliya tsinke kamar irin tsinke na masu Iran nan idan suka zo ba taliya sai ga tsungware in ga maka akwai tsinkunan na cin taliya suna sawa da suna yu minti ɗaya biyu ya yi yawa ya gama ci abinci pat ba ruwan sa wani magana rumu wani magana mai haka suke hannu bi saboda ba addini kada kai wannan manzon Allah ya hana mutum ya ci bishi mali au yamshi fi na'lin wahida ko ya tafiya a cikin takalmi guda ɗaya wannan hadisin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi su rawaito shi bai halatta ba abu ne mai kyau ba kuma wannan yahudanci ne da kuma kafirci da rashin bin karantarwar at-ta'alimuddinul islami haddathana qutayba an malik wa hawala sanad wa haddathana ishaq ibn musa qala haddathana ma'nun qala haddathana malik an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin idan dayan ku zai sa takalmi ya fara da dama وإذا نزع فليبدا بالشمال idan zai cire kuma ya cire da hagu kun ga kaida saka takalmi fara da dama cire takalmi cire da hagu faltakunil yumna awwaluhuma tun'alu dama ita ce ta farkon sawa wa akhiruhuma tunzau kuma ita ce ta karshen zarewa dama ita ce farkon sawa karshen zarewa wannan hadisin bukhari da muslim da ibnu majah duk suka ruwaito ina fata ana fahimta so wannan yana nuna mana muhimmancin bin annabi hatta a wajen sa takalmi abu ne wanda yake mai amfani kuma yin haka din zai sa mu samu rahama da dacewa a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu ku duba sunnan nan gatan da aka mana jama'a hatta takalmi idan zamu saka an ce mana ga wanda zamu fara sawa to ka lura yanzu waye ne in yazo zai sa takalmin sai yake fara sawa ina dama sannan waye in zai cire takalmi yake fara cire na hawo wannan din sunna mai bibiyan rayuwarsa da yana bin annabi a ciki wannan shine ahlus sunna din na gaskiya wanda hatta a takalmi yana bin annabi sa takalmi cire takalmi yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin sahihi ne ingantacce haddathana mus abu musa muhammad bin al-musanna qala haddathana muhammad bin ja'far qala haddathana shu'batu qala haddathana ash'athu huwa ibnu abi ash-sha'athai an abihi an masruqin an aisha qalat nana aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu at-tayammuna mastata'a annabi yana son ya rinka yin abu da dama iya daidai gurgudo yadda ya samu dama gashi nan fi tarajjulihi taje kansa wa tana'ulihi tarajjulihi wasu sun ce taje kai wasu kuma sun ce saka takalmi ana iya fasara shi at-tarajjul sa takalmi da dama yake farawa at-tarajjul taji kai annabin yanzu sai ya fara taji nan bangaren sunna shine zaka taji kanka fara bangaren dama aski dama karka je ka mika wa wanzani kai kawai farawa wurinka ta ko ina ko ta kiya wani ma ta kiya ake fara masa aski kan ba ta kiya kuma wa tana'ulihi saka takalmi to kaga anan tunda ya bambanta ya ka tarajjul da tana'ul to sai mu ce tarajjul taje kai tana'ul saka takalmi wa tuhurihi alwalatasa kakkace tsarki dan tsarki da hagun ake duhur ana nufin me alwala wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito yasa da yawan wasu malamai suna ganin hatta agogo mutun ya sa shi a hannun dama me laifi me illa me amfani mutun ya sa agogo a hannun hagun me fa'idar sashi a dama saboda annabi yana burge shi ya rinka yin abu da dama 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 in dai da dama to yi amfani da dama akan hagu saka agogo a hagun wannan al'ada ce da aka tashi ana aikatawa amma tunda mun samu sunna ta nuna mana to sai mu rinka sawa a dama shikenan in mun saba kuma sai ya zamanto mana ya zama jiki hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce hadisin karshe a babun haddathana muhammad ibn marzuq afwan أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إجيا قدابيو هكنا أبو بكر دا عمر ما كاجي نا النبي قدابيني هكني أبو بكر دا عمر ما سوما سني كوي وأول من عقد عقدا واحدا عثمان wanda ya fara yin igiya daya a takalmi shine sayyidina Usman kaji wata faida wanda ya fara yin takalmi mai zafce guda daya a kwantar da igiyar kwaya daya ta zama ita ce kadai sayyidina Usman ne ya fara yin wannan wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi duk cewa wasu malamai sun ce hadisi ne mai rauni haka Imam Tabarani ya faɗa shi a cikin Al-Mu'jamu Saghir to abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ubangiji ya mana afwa ya rangwanta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai wannan yana tambaya da Allah wallahi yazo anan sai mutum zai ci abinci ya cire takalmi dan mutum zai ci abinci ya cire takalmi a ni ban san wannan nasin ba amma dai malami suna faɗa wai dalladabi girmama abincin da girmama cin abincin ya kamata babin ya kamata in mutum zai ci abinci ya cire takalmi so amma nasi ya ce wai bai halatta a ci abinci da takalmi ba wannan ni ban san wannan nasin ba gaskiya akwai yanayi da zai sa ma dole ka ci abincin da takalmi yanzu kamar misali kana cikin jirgi an baka da takalminka a kafarka shikenan sai ka cire takalmi ka ci ko kuma wani yanayi wani hotel da ka je watakila za ka ci abinci bai da tsafta kaga ba ka cire takalmi ba so ba laifi dan mutum ya ci abinci da takalmi amma babin ya kamata ba laifi bane in ya cire takalmi din wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh